sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 31 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga baba da kanan labarai.
To Hadiza, a yau Lahadi Ukraine ta aike da wani bam da aka dana a wani jirgi mara matuki wanda ya kai hari a headquarters rundunar sojojin Russia a tekun Bahar Aswad. Shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta tabbatar a yau Lahadi cewa tana jagorantar tawagar 'yan majalisa zuwa yankin Asiya, amma ba ta faɗi ko za ta bijirewa kasar China ta yada zango a Taiwan ba. Kana ajiya Asabar, sabon wakilin Amurka a yankin Kuriya Afirka ya yi ikirarin samun ci gaba wajen gudanar da shawarwarin zaman lafiya na Habasha da kuma kai kayan agaji ba tare da ƙayyadewa ba zuwa yankunan kasar da ke fama da rikici.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin, za ku ji fashin baki da masu sharhi suka yi a batun tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari saboda taɓarɓarewa matsalolin tsaro. Sannan kuma a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan batun tikitin ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya da mataimakinsa, wato tikitin musulmi da musulmi, kamayyar ƙungiyoyin arewa sun ce wannan ba sabon abu ba ne. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin Matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare ke aika mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa baba Yakubu Makeri. A yau Lahadi Ukraine ta aike da wani bam da aka dana a wani jirgi mara matuki wanda ya kai hari a headquarters rundunar sojojin Russia a tekun Bahar Aswad. Jama'ai sun ce akalla mutane biyar ne suka jikata a harin da aka kai a Sevastopol da ke hannun Russia. Ranar Lahadi ita ce ranar bikin sojojin ruwan Russia. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya yi bikin ranar ne ta hanyar halartar faretin sojojin ruwa na shekara-shekara a birnin St. Petersburg tare da sanarwar cewa a 'yan watanni masu zuwa sojojin ruwan Russia na shirin karɓan abin da ya bayyana a matsayin gagarumin makaman jiragen ruwa masu cin dogon zango. Makaman samfurin hypersonic suna tashi da tsananin gudu a kalla tamkar motocin da ake gudun tsire da su, kana suna da tsananin haɗari, suna kuma iya rikidewa yayin da suke sama. Suna da bambanci da makaman ballistic wanda shi ma ke da irin wannan tsananin gudu tamkar hypersonic, amma ba shi iya rikidewa sosai. Tsohon mataimakin shugaban hafsoshin sojojin Amurka Janar John Hayton ya shaidawa wani taron jama'a a shekarar 2020 a birnin Washington cewa ko da wani irin barazana ce ake muku, idan ba ku ganta ba to ba za ku iya kare ta ba. A jiya Asabar, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira da a kwashe mutane a gabashin lardin Donetsk, yankin da aka gwamza ƙazamin faɗa yayin da Rasha ke ƙoƙarin mamaye shi. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta tabbatar a yau Lahadi cewa tana jagorantar tawagar 'yan majalisa zuwa yankin Asiya, amma ba ta faɗi ko za ta bijirewa China ta yada zango a Taiwan ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Pelosi ta ce tana jagoranta wani gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar Democrat zuwa Asiya don jaddada ƙarfin Amurka da kuma niyyar kare ƙawayenmu da abokanmu a yankin. Sanarwar ta ce ziyarar ta hada da taruka a Singapore, Malaysia, Korea ta Kudu da Japan. Ta ce tawagar ta riga ta tsaya a Hawaii, inda ta samu bayanai daga rundunar Indo-Pacific na sojojin Amurka. Kafofin yada labaran Amurka sun bayar da rahoto a ranar Juma'a cewa Pelosi na shirin tsayawa a Taiwan. Ita kanta Pelosi ta yi magana a kaikaice game da yiwuwar hakan, duk da cewa ofishinta bai tabbatar da hakan ba, yana mai nuni da ka'idojin tsaro. China ta sha gargadi a kan tafiyar Pelosi ka iya zama cin zarafi da ba za a lamunta da shi ba a kan ziyara zuwa ƙasar tsibirin mai cin gashin kanta da take ikirarin mallakarta ce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya ba da rahoto cewa a jiya Asabar, ƙasar Iran ta cafke wani ɗan ƙasar Sweden bisa zargin sa da laifin leƙen asiri. bayan wata kotun birnin Stockholm ta yanke wa wani tsohon jami'in Iran hukuncin laifukan yaki a farkon wannan wata. Iran dai ta kama wasu 'yan kasashen waje da ba masu kasashe biyu a cikin 'yan shekarun nan, galibin su bisa laifin leƙen asiri da kuma zarge-zargen da suka shafi tsaro. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mul'adama sun kira wannan da dabara ce ta ramuwar gayya akan kasashen ƙetare ta hanyar ƙirƙiro tuhume-tuhume, zargin da Tehran ɗin ta musanta. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya rawaito sanarwar ma'aikatar leƙen asirin Iran tana mai cewa ma'aikatan ta kasance tana sa ido akan wanda ake zargin a wasu tafiye-tafiye da ya yi a baya zuwa Iran saboda wasu halaye da alaƙoƙinsa masu tattare da ayar tambaya. Wani kakakin ma'aikatan harkokin wajen Sweden ya ce lamarin ya shafi wani ɗan ƙasar Sweden ne wanda Iran ta taɓa kama shi ta tsare shi a watan Mayu, sai dai Tehran bata bayyana wannan kamun ba a wancan lokaci.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu masu fashin baki da suka yi muhawara akan kiran da wasu 'yan Najeriya ke yi na tsige shugaban ƙasar Muhammadu Buhari saboda a ganin su ya gaza inganta sha'anin tsaro a ƙasar. Ga tattaunawar tasu.
Dairu ya kadauki wannan yunkuri na majalisar dattawa na tsige shugaba Buhari.
To ni da ina ganin za a dauki wannan yunkuri da majalisa ta yi na neman tsige shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin kamar wata barazana ne da majalisa ta yi, domin na daidai ta nuna ma bangaren zartarwa cewa kusan ta gaji da irin halin da kasar take ciki da kuma yanayin yadda ita kanta bangaren zartarwa take fuskantar abubuwan da ya shafi sha'anin harkar tsaro a kasa. Tana ganin tamkar dai bangaren zartarwa ba ta yin abin da ya kamata, kuma sannan akwai alamun rashin jin sauraron ita kanta majalisa ko kuma aiki da wasu yarori da suke bayarwa. To suna gani idan suka yi hakan zai sa ba mamaki bangaren zartarwa ta wato ta miƙe tsaye, ta tashi tsaye, ta fara yin wasu abubuwan da ya kamata yi domin a ga sauyi akan yadda ake tafiyar da sha'anin harkar tsaro. Amma batun a ce a tsige shugaban ƙasa a daidai wannan lokacin ina ganin ba abu ne wanda za a ce mai yiwuwa ba, musamman ganin cewa yanayin tsarin tarihin siyasar Najeriya idan muka dawo tun 1999 mun san cewa ko akwai majalisu na baya da suka yi wannan yunkuri, duk da yunkurin da suka yi abin bai kai ga nasara ba.
Amma Maman Sale, kai kana ganin cewa wannan yunkurin zai iya tasiri kuma zai iya yiwuwa din ya kasance da gaske ne majalisar nan za ta yi wani haɓɓasa na tsige shugaba Buhari?
Wannan yunkuri da majalisar dattijai ta yunkura za ta yi, kuma 'yan jam'iyyu duka bi da PDP din da kuma APC akwai raɗe-raɗen duka sun haɗa gwiwa suna son su zartar da wannan muradinsu. Akasarin mutanen Najeriya za su goyi bayan su saboda shugaba Buhari bai taɓuka komai ba wajen tsaro, ana kashe 'yan Najeriya ta ko'ina. Yanzu kuma abin takaici ga rashin tsaro har ya keto cikin mazaunar gwamnati, ya shigo cikin Abuja, an fasa kurkuku, an kai hari ga sojoji, zarata masu tsaron fada shugaban ƙasa. Tsoratarwar da suke yi kan cewa za su kawo babban hari a Abuja fa, a sanadin haka an kulle makarantu na Abuja, an kulle wurare na taro, duk kowa yana gida yana zaune.
Amma baka ganin in aka tsige shugaba Buhari ko ma rigingimin tsige shin fitina zai iya haddasawa? Ba wai lalle ne zai yi ba, kuma zai ƙara rikita matsalar tsaron kenan.
Babu wani abu da zai rikita saboda tsarin mulki ya ba da sharuɗa da idan an cire shugaban ƙasa yanda za a samu canjin mulki. Ina ga idan an bi ƙa'idojin doka babu wata rigima da za a samu, sai dai ma watakila sabon shugaba da zai hau wanda mataimaki shugaban ƙasa ne na yanzu, watakila a samu bunƙasar tsaro kuma a samu aiki da cikawa akan tattalin arziki da wasu kurakurai.
Aminu, kai har yanzu kana ganin kamar wannan zai iya hirgita ko rikita tsarin Najeriya, domin shi ne karo na farko da za a ce a tsige shugaban ƙasa wanda aka zaɓo ko mutane sun yadda don suna ƙaunarsa ne suka zaɓo shi?
To magana gaskiya ne ina ganin wannan ba ne ma mai yiwuwa ba. Amma dai wato tasu hakan da suka ɗan yi wannan yunkuri ɗin wani abu ne na katabus da yake nuna da wato demokuraɗiyar akwai ci gaba ta wannan ɓangare kenan. Wato ɓangaren majalisa yanzu zai iya yunkuri domin ya ga cewa ya ja wato ya nuna wa ɓangaren zartarwa cewa shi ma fa yana da ƴanci zai ɗauka wani mataki muddin saka ci anan ba daidai ba. Amma batun cewa a tsige a daidai wannan lokacin wanda ke na san cewa kamun ma a dawo don majalisar nan za a zo a daidaita ko da ta ƙarƙashin ƙasa ne.
Malam Aminu Ɗahiru kenan da Mahmud Sale, masu sharhi kan al'amura a Najeriya a muhawarar da muka tafka a Abuja dangane da muhimmanci ko rashin muhimmancin tsige shugaba Muhammadu Buhari domin kawar da matsalolin tsaro a kasar. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Nigeria.
To a gaida Umar Faruk Musa, ana tare ne da Sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga baba da ci gaban labaran duniya.
Hajiya Asabar, sabon wakilin Amurka a yankin Kuriya Afirka, ya yi ikirarin samun ci gaba wajen gudanar da shawarwarin zaman lafiya na Habasha da kuma kai kayan agaji ba tare da kayyadewa ba zuwa yankunan kasar da ke fama da rikici. Mike Hammer, wanda ya isa birnin Addis Ababa a ranar Juma'a, ya tattauna da mataimakin firaministan kasar Habasha kuma ministan harkokin wajen kasar da Mickey McConnell a ofishin jakadancin Amurka. Sun tattauna akan bukatar ci gaba da samun nasara wajen tabbatar da isar da kayan agaji ba tare da shakku ba, da lissafi akan batun haƙƙin bil'adama da tattaunawar siyasa don kawo ƙarshen rikicin da samun zaman lafiya mai ɗorewa, in ji ofishin jakadancin Amurka a wani saƙon Twitter. Gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed da jam'iyyar adawa ta Tigray People's Liberation Front TPLF duk sun taɓo batun tattaunawar zaman lafiya don kawo ƙarshen mummunan rikici da ya ɓarke a watan Nuwamban shekarar 2020. Sai dai an ɗan samu tangarɗa akan wanda zai shiga tsakani a kowace tattaunawa da za a yi. Prime Minister Abiy yana son ƙungiyar tarayyar Afirka mai helkwata a Addis Ababa ta shiga tsakanin dukkan tattaunawa, yayin da ƙungiyar ta TPLF ta hakikance cewa tana so makwabciya ƙasar Kenya ta jagoranci tattaunawar. A ƙarshe, New York ta ayyana dokar ta ɓaci ta lafiyar jama'a sakamakon ɓarkewar cutar ƙyan dambili. Magajin garin Eric Adams da kwamishinan ma'aikatan lafiya da tsafta Dr. Ashwin Vasan su ne suka bayyana hakan a jiya Asabar. Jami'an biyu sun faɗa a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa cewa a halin yanzu birnin New York ta zama cibiyar ɓarkewar cutar, kuma mun kiyasta kusan 'yan New York 150,000 ne na iya fuskantar hatsarin kamuwa da cutar ƙyan dambilin. A cikin 'yan makonnin nan da suka gabata, mun iya kokarinmu don faɗaɗa wayar da kan jama'a da samun damar yin rigakafi da yin magani don kiyaye lafiyar jama'a, in ji jami'an biyu. Suka ce za mu ci gaba da yin aiki tare da abokanmu na tarayya don samun ƙarin allurar rigakafin da zaran sun samu. Dole ne a ɗau matakan gaggawa akan wannan ɓarkewar da yin aiki da kuma tattara kuɗaɗe a cikin ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Kuma wannan ayyana dokar ta ɓacin lafiyar jama'a ta nuna muhimmancin wannan lokacin. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana cutar ƙyan dambili a matsayin babbar annoba ga lafiyar jama'a a faɗin duniya.
To a gaida baba da ya karanta mana labaran duniya daga nan Sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan batun tikitin ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya da mataimakinsa, wato tikitin musulmi da musulmi, kamar ƙungiyoyin arewa sun ce wannan ba sabon abu ba ne, kar al'umma su yarda a raba kansu ko a yi amfani da son zuciyar siyasa a kawo ruɗani a yankin arewa. Daga Abuja ga ƙarin bayani cikin wannan rahoto na Shamsiya Hamza Ibrahim.
Gamayyar ƙungiyoyin yankin arewacin Najeriya CNG dai ta bi sau wajen tofa albarkacin bakinta game da batun tsaye da ɗan takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2023, musulmi da mataimakinsa musulmi da ke ci gaba da ɗaukar hankali a fagen siyasar ƙasar. Duk da cewa jam'iyya mai mulki ta APC ce kaɗai ya zuwa yanzu ke da wannan tsarin, shugaban gamayyar ƙungiyoyin ta ƙasa Alhaji Nastura Ashir Sharif ya ce ba sabon abu ba ne wannan tsarin, duk da cewa ƙungiyar ba ta nuna goyon bayanta ga wata jam'iyya.
Abu ya zama al'amari na ƙasa, ana ta tattauna shi kuma ana so a gina shi, a gina fitina ta kansa. So da haka mu dinnan mutan arewa mu ne wanda ya fi cancanta mu magana a kansa. So da mu ne yankinmu ya haɗa da musulmi da kiristoci da manyan ƙabilu da ƙananan ƙabilu, mu ake so a yi amfani da wannan abin a kawo mana fitina a cikinmu. So da haka dole mu yi kira ga musamman matasa da ba su san tarihin ba a fito a gaya musu ga yadda abin nan yake kuma su fahimce shi. Muhimmin abin da kake buƙata a matsayinka na kasa shine su waye za su yi mana adalci idan har sun ci zabe sun kafa gwamnati. Wannan shine muhimmin al'amarin da za ni a waje na dillalai ne masu lasisi na ci da addini a suka shigo suke son su maida abin ya zama wani abu. Amma abin da yake a tarihi an yi shi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, har sau biyar, ba dalilin da a yanzu za a ɗauko shi a ci ya zama wani abu sabo.
Ganin irin ƙorafe-ƙorafe da wannan batu ke ci gaba da haifarwa, la'akari da cewa Najeriya ba ƙasa ce ta musulmi kaɗai ba, wasu har sun fara hasashen wannan mataki ka iya rage wa jam'iyyar APC ƙarfi wajen samun ƙuri'u masu yawa a zaben ƙasar da ke tafe. Sai dai a cewar tsohon ɗan majalisar wakilan tarayya na Abuja, Honorable Zufaniya Jisalo, Allah na ba mulki ga wanda ya so kuma a lokacin da ya dace, amma kar a yi amfani da wannan batu wajen jawo rarrabuwar kawuna.
Barin gawa da ma mulki daga wurin Allah ne, ni Kirista ne, mama na musulmi ce, ina da wayansu kanin yamma su musulmi, ina da wayansu kuma dukkanmu ubanmu uwanmu ɗaya, kuma duka haka muke. Saboda haka Allah yake ba da mulki kuma yake ba wanda yake so. In kai kana musulunci sai ya baka, kana Kirista ma zai ya baka, in kai dogo ne ma sai ya baka, in kai gajere ne ma sai ya baka, in kai duk abin da mutum yake gani a duniya sai Allah ya baka, in kai mugu ne ma sai ya baka. Saboda haka in Allah ya gani cewa ya dace na Najeriya a yanzu a yi musulmi musulmi, haka Allah ya so, don na tabbata Allah yake ba da mulki.
Tun dai kungiyar matasa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a yankin Arewa maso gabashin Najeriya suka nuna gamsuwarsu bayan sun buƙaci a ba yankin damar fito da mataimakin ɗan takara ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba, kuma haƙarsa ta cimma ruwa, a cewar shugaban ƙungiyar Haruna Sardauna.
Tun a wancan lokacin da muka fito muna kira a bayar a wannan yanki, ban fito mun ayyana sunan wani da muke nema a bashi ba ko kuma ɗan wata addini. Shi matsala na siyasa ko kuma shugabanci, in ka ji mutum yana ambaton addini ko ƙabila, to ya dauki addinin nasa ne a matsayin abincinsa, ko kuma ya dauki addinin nasa ne kuma ya dauki kabilar tasa ne a matsayin abincinsa. Shi a shugabanci abin da ake dubawa shine yaya cancantar mutum, yaya kwarewar mutum. Waɗannan mutane kuma da aka zaba, kowa ya san waye sanata Kashim Shatima, tun yana gwamnan jihar Borno shine ake masa kirari da gwamnan da tashin hankali baya hana shi yin aiki, kasancewar a jihar sa an yi fama da rikicin Boko Haram a wancan lokacin da jam'iyyar PDP take mulki, wadda rikicin Boko Haram ta raba ƴan kasuwa, manoma da dukkan yawancin al'ummar yankin da muhallinsu sun zama ƴan gudun hijira, tattalin arzikin ya kare, amma babu abin da ya tsaya a wancan lokacin.
Ko da yake dai har yanzu ana ta kai komo kan wannan batu, ko a ranar Juma'a da ta gabata sai da shugabannin Kristocin Arewacin Najeriya a jam'iyyar APC suka bayyana tikitin takarar musulmi da musulmi da jam'iyyar ta dauka a matsayin rashin adalci da ka iya jefa kasar ga rabuwar kawuna, don haka suka buƙaci a sake lale. Siya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiya Hamza. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad Salu Ƙaura na Moda da ke Zamfara, inda ya ce buƙatar 'yan majalisar dattawan Najeriya da ɓangaren adawa a kan batun tsige shugaba Buhari saboda matsalar tsaro, muna iya cewa ba da gaske suke ba, kasancewar ba a yau aka fara wannan matsalar tsaro ba, amma sun yi gum da bakinsu. Tamkar babu jam'iyyun adawa a zauren majalisar dokokin Najeriya sai yanzu da matsalar ta fara kaiwa Abuja, inda majalisar suke zama, sannan za su zo suna kumfar baki. To sai kuma sako na gaba daga Buba Mai Goro Gashuwa, shi kuma cewa yayi mun ji sanatocin jam'iyyar PDP suna yunkurin tsige shugaba Buhari, to ai kun makara. Shawara ta gare ku shine ku lallaba a ƙarasa wa'adin nan, da shi ya fi muku alheri. Shi kuwa Sufiyana Gumel Zangon Daura cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Zanga-zangar da ƙungiyar Kwadugo da Asu suke yi siyasa ce, da fata 'yan uwan al'ummar Najeriya za mu fahimci hakan, domin yin Allah wadai da yajin aiki da zanga-zangar da ƙungiyoyin Asu da ta Kwadugo suke ƙirƙira a lokacin da zaɓe ta kama a Najeriya. Sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Salisu Mai Shinkafa daga ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa, shi kuma cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Ina jinjina wa sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya kuma yar takarar gwamnatin jihar Adamawa a jam'iyyar APC, wato Sanata Hajiya Aishatu Tahiru Ahmad Binani, bisa tallafawa manoma da takin zamani da ta yi a cikin wannan mako, kuma karo na biyar tun lokacin da ta zama sanato a Adamawa ta tsakiya. Sai mu ce Allah ya sa manoman da suka samu wannan tallafi su amfani da shi ta hanyar da ya dace domin samun amfanin gona mai yawa mai albarka. Mu kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, a kokari da kuma irin gudunmawar da take badawa wajen tsaftace yadda matasa ke amfani da zaurukan sada zumunta a Najeriya da kuma samun hanyoyin dogaro da kai, kungiyar marubutan Arewa, wato Arewa Media Writers, ta hada matasa daga dukkan sassan jihohin arewacin kasar a wani babban taron bita na yini biyu da ya gudana a jihar Bauchi. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta cika shekaru biyu da kafuwa. Shugaban kungiyar ta kasa, Comrade Abba Fantami, ya yi karin haske game da abin da taron ya kunsa.
Mun gudanar da taron ne ba don komai ba, don a wayar da kan matasan mu, a koya musu hayan da ake rubuce-rubuce a social media da kuma yadda ake aikin jarida wajen yada labarai a kafofin sada zumunta da duk wasu nau'ika abubuwa da suka shafi social media, yadda za a tsaftace harkar social media a Najeriya, musamman mu yankin mu na Arewa. Ganin cewa duk matasa sun fa'idantu da yadda ake amfani da social media, sun gane abin da ya kamata su yi, sannan irin ayyuka da suke yi na yada labarai ba bisa tsari ba, san yadda ake yi ba, duka mu ga cewa an tabbatar an koya musu wannan rubutun. To alhamdulillah, dukkanin jihohin mu na Arewacin Najeriya baki ɗaya, da Abuja, dukkan marubutan mu na jihohin, sama da marubuta guda 400 na suka haɗu a jihohin Najeriya baki ɗaya wurin, suka zauna har na ɗan kwanaki, muka samu ƙwararru malamai gugu akan haƙin jarida da kuma yadda ake rubutu, musamman rubutu na da ake aka kafa sada zumunta. Suka ba su horo har na tsawon kwanaki biyu. Alhamdulillah, za mu ce abin kulliya ta ga kuɗin sabulu.
Kungiyar dai ta haɗa shahararrun malamai, fitattun 'yan jaridu da masu faɗa a ji a harkokin watsa labarai, waɗanda suka koyar da matasan kan hanyoyin yaƙi da labaran ƙarya a kafofin sada zumunta, da yadda ake rubutu da kuma aikin jarida na yaɗa labarai da kafofin sada zumunta. Daraktan sashen labarai na Demokradiyya ta yanar gizo, Malam Sha'ibu Abdullahi, na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da lecture a taron, kuma ya yi mana ƙarin haske game da dokoki da ƙa'idojin rubuce-rubuce na aikin jarida.
A matakin farko, shi dama duk mai koyo yana so a bashi kulawa. To idan aka bashi kulawa, ba a kushe abin da yake, sai yake ga ana kokarin ana jawo shi gaba ne. To daga nan za a zaburar da shi ne sosai, ce a to wannan akwai alkhairi kenan, tunda har malamai suna kuma jawo mu a jiki, wanda in haka kawai ne ka razuba ba tsari mai kyau, shine zai rika bibiya. Amma wannan kiran shi aka ce ya zo ya zauna, a nusar da shi, a ƙara mai wayewa akan maganar aikin jarida. Idan ana haka, zai ƙara hoɓɓasa, zai ƙara zaburar da matasan masu tasowa, musamman 'yan social media ko kuma mu ce uwa uba masu koyon aikin jarida.
Shi ma Alhaji Shehu, wanda ya gabatar da kasida kan hanyoyin da matasa za su iya bi wajen samun kuɗi ta yanar gizo da kuma ribar da ke ciki, ya yi ƙari da cewa
ribar da matasa za su amfana da shi daga su kafafen sadarwar zamani suna da matukar yawa. In za mu ce za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, bayan haɗuwa da mutane waɗanda ya kasance sun fi ka exposure, za ka yi koyi abu daga gare su. Akwai abubuwa na ilmantarwa waɗanda suka haɗa abubuwa daban-daban na rayuwar yanzu, kama daga irin sabbin abubuwa, kaya da aiki, ko wani abu wanda ba za ka iya amfani da shi ba kuma an shi a kafafen sadarwa nan, a cikin lokaci kaɗan za ka iya shiga cikin wata kafa, ka samu waɗanda suke koyar da abun, kuma ka kalle shi a aikace a bidiyo, ka kalla ka koya. Wanda in aka ce kuɗi za ka kashi ka je makaranta a koyar ma zaka dauki wani lokaci ana koyar ma sannan zaka kashe mako dan kudi kafin ka samu wannan ilimi sannan kuma biye da shi hanya ne na shigowan kudade amma sai ya zama da mutanen mu ba su dauki wannan hanya da muhimmanci ba ba dauki kafafen sadarwa a matsayin hanyoyi na samun kudi ba wanda kuma su masu wannan manhajojin sun bawa waɗanda suke amfani da manhajojin dama za ku yi creating abu wanda zai jawo musu mutane ko kuma su za su na biyan ku a duk wata.
Ga wasu daga cikin mahalatta taron waɗanda suka bayyana alfanun da suka samu.
Sunana na Aisha Suleiman Babunkowa, na fito daga jihar Filato. Gaskiya mun koyi darasi da yawa, mun koyi yadda za mu tace labarai wanda za su zo mana na gaskiya da kuma wanda za mu gane cewa na ƙarya ne. Wannan babban darasi ne da muka dauka wanda za mu yi amfani da shi wanda zai amfanar da al'umma. Ba wai idan mun ji labarai kai tsaye ba kawai mu dinga yadawa ba tare da mun san daga asalin inda ya fito ba. Wannan babban abu ne da muka dauka kuma insha Allah za mu yi amfani da shi.
Sunana Muhammad Zakariya Musa, kuma ni ne buga takarda na Arewa Media Writers wato Region Jihar Plateau State ga baki daya. Kuma alhamdulillah Allah ya kaddara mun samu zuwa wannan gagarumin taro da aka shirya a garin Bauchi. To a zahirin gaskiya wannan taron da aka gabatar zai inganta harkoki na social media ta wajen na farko dai fuskar da zan kara yin amfani da daman da na samu wajen yin amfani da social media wajen samun kuɗi da kuma tattalin arziki na rayuwana saboda harka ce da ake amfani da shi wasu kan amfani da shi kawai su yi asaran datan su amma bisa bitan da aka yi yau na fahimci cewa kawai ba wai in shiga Facebook bane na gaishe da yan uwa ba shi bane kuma da WhatsApp da sauran su ma'ana zan yi amfani da waɗannan kafafen sadarwa wajen samun wato kuɗin shiga da sauran su kuma zan iya taimakawa al'umma ma da shi harkan da na fi ƙara fahimta akai harkan jarida bisa yadda aka karantar da mu a yau din nan na fahimci harka ce mai kyau to harka ce wacce take buƙatar gaskiya mutum ya kware ya zama kwararre a cikin harkan da ya kamata ya na harkan jarida kuma musamman mu da muke amfani da social media yana da matuƙar muhimmanci gaske mu dinga zuwa irin wannan bita din saboda zai taimaka mana wajen yin rubutu masu inganci kuma hakan zai sa wato zai ƙara mana kima a idan al'umma da ma ƙasa gabaki daya.
Madalla, to kamar yanda aka ji an faɗakar da ƴaƴan kungiyar kan aikin samar da bayani da yaƙi da labaran ƙarya a kafofin sadarwa ta zamani da kuma haɗa kan matasan wajen yin magana da murya ɗaya ga duk wani al'amari da ya shafi yankin Arewa da sauran al'ummar da ke zaune a sauran sassan Najeriya. To ma sauraro iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci. Sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsu Hamza Ibrahim ke muna fatan alheri. Bi salam.
A kai da Shamsiya, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
To hadiza a ƙarshe, a yau Lahadi Ukraine ta aike da wani bam da aka tsana a wani jirgi mara matuki wanda ya kai hari a headquarter rundunar sojojin Rasha a tekun Bahar Aswad. Jama'ai sun ce akalla mutane biyar ne suka jikata a harin da aka kai a Sevastopol da ke hannun Rasha. Ranar Lahadi ita ce ranar bikin sojojin ruwan Rasha. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi bikin ranar ne ta hanyar halartar faretin sojojin ruwa na shekara-shekara a birnin St. Petersburg tare da sanarwar cewa a 'yan watanni masu zuwa sojojin ruwan Rasha na shirin karɓan abin da ya bayyana a matsayin gagarumin makaman jiragen ruwa masu cin dogon zango. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta tabbatar a yau Lahadi cewa tana jagorantar tawagar 'yan majalisa zuwa yankin Asiya amma ba ta faɗi ko za ta bijirewa China ta yada zango a Taiwan ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Pelosi ta ce tana jagoranta wani gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar Democrat zuwa Asiya don jaddada ƙarfin Amurka da kuma niyyar kare ƙawayenmu da abokanmu a yankin.
Thomas sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da Asuba idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Jube Hamza wanda ya hada ya kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.